لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باي هكا ينغوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta bauta masa muna masa godiya. Yau ma Allah madaukakin sarki ya hada mu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRE a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi, yadda muke haduwa domin yin majalisin tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau wani na 22 a cikin Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama 1446, ya kuma zo daidai da 22 ga watan 3 2025 ƙirƙir miladiya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu fadan daidai ya kuma ba mu iko haƙi da daidai. Muna tafsiri cikin suratul Isra ko suratu bani Isra'ila. Yau zamu tashi aya ta 23, fadin Allah madaukakin sarki, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Na'am. Eh, aya ta 32. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
Allah mai girma da daukaka yace wala taqrabu zina, kada ku kusaci zina. Innahu kana fahishatan, domin lalle shi zina ta kasance mummunan aiki ne. Wasa'a sabila, kuma mummunar hanya. Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, kuma kada ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe. Illa bil haqqi, sai saboda gaskiya. Wa man qutila mazluman, duk wanda aka kashe mazluman yana abin zalunta. Faqad ja'alna li walihi sultana, haqiqa mun sanya wa waliyinsa dama. Fala yusrif fil qatl, amma kada ya wuce iyaka. Fil qatli, a cikin kisa. Innahu kana mansura, lalle shi abin taimako ne. Aya ta farko, Allah madaukakin sarki ya ci gaba da kirga miyagun abubuwan da Allah madaukaki hana bayi su aikata. Wannan dai kamar zai zama ci gaba ne har yanzu akan fadin Allah madaukakin sarki, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Ai, wa qada rabbuka alla taqrabu zina, haka nan ubangijinka yayi umarni kada ku kusace zina. Zina mummunan aiki ne, kuma mummunan hanya ne. Fadin Allah madaukakin sarki wala taqrabu, wato mubalaga ce, kaiwa matuka ne wajen korewa mutum daga yin aikata zina. A ce kar ku kusace abu yafi hanin, yafi karfi akan a ce kar ka aikata. Shi yasa sau da yawa idan Allah madaukakin sarki yana so ya hana abu kuma hanin ya karfafa shi, ba zai ce kar ku yi ba, sai ya ce kada ku ma kusance shi. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Wala taqrabu zina, kada ku kusace zina, kada ku kusace dukiyar maraya. yadda cewa an bada dama ayi mu'amala da dukiyar malayar kamar yadda zamu zo, amma kuma an ce karka kusata saboda duk hanyar da zaka ci ta hanyar haramun ake so ka nisanta. Anan Allah madaukakin sarki ya ce kada a kusaci zina saboda yace mummunan aiki ne kuma mummunan hanya ne. Zina wata aba ce mummuna wadda duk mutanen kirki suna kyamarta. Wani abin mamaki da musulmai da wanda ba musulmai ba, duka da ma wanda suke addini da wanda ba su addini, ana ganin zina wani abu ne wanda yake abin kyama. Mutanen kirki ba sa ganin cewa ya dace a ce mutumin kirki yana yin zina. Wannan yake nuna mummunan abu ne tuntuntuni. Yana daga cikin abin da al-uqulu salima, an kula lafiyayyu duk suka gamsu da cewa mummunan aiki ne. Wala taqrabu zina. Mummunan ɗabi'a ce kuma mummunar hanya ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa. Saboda ita zina tana haifar da gauraya da cakulan dangantaka. Zina ce take kawowa dukiyar da ba ta mutum ba ya je ya mallake ta ba ta hanyarsa ba, ba ta hanyar da ta dace ba. Domin zina ce take sa a yi zina har a samu ciki. Mace in tana da aure za ta iya yin zina kuma ya zama cikin ba namijin ba ne, ta kawo shi gida kuma ɗan ya zo ya gaji uban a matsayin cewa ubansa ne, alhali ba ubansa ba ne. Ta cakuɗa dangantaka a kawo wani wanda ba dangantakar ku ba a shigar muku da shi, wanda mummunan abu ne wannan zai haifar da matsaloli da yawa tsakani. Zai iya shiga cikin matan da ba muharramansa ba ne, amma ana masa ganin muharramai. Me ya kawo wannan abu? Ta hanyar zina aka same shi. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce zina mummunan abu ne. Sannan kuma yana daga cikin abin da ke cin zarafi ne ga dukkan wanda aka yi zina da wata ƴarsu. Babu wanda yake da kima da mutunci da za a yi da zina da nasa face sai ya ji zafi. Wani abin mamaki, hatta mazinaci zinan yake yi amma shi ba ya so a yi da nasa. Za ka ga mazinaci ne shi amma yana tare nasa, ba ya so a yi da nasa. Saboda mummunan abu ne, kowa ba ya so ya shafe shi. Shi yasa hadithin al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wani matashi da ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya Rasulullahi idhalli fi zina, yace ya ma'aikin Allah kai mun izini na aikata zina, yi mun izini in yi zina. Abin mamaki, ya san zina haramun ne amma saboda tsananin bukata yadda ya shiga irin bukata da sha'awa irin ta matashi, sai ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya Rasulullahi idhalli fi zina, ya ma'aikin Allah kai mun izini akan zina. Mutane suka yi ca a kansa suna masa zawa. Kai za ka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana tambaye sa wani mummunan abu, zinan ne za ka ce a maka izini? Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan matashi matso kusa da ni, matso ya zo kusa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah ya ce zauna, wannan matashi ya zauna. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce atuhibbuhu li ummik, yace kana so a yi zina da mamanka, mahaifiyarka da ta haife ka kana so a yi zina da ita? Qala la wallah, yace a'a wallahi bana so. Ja'alani Allahu fidak, yace Allah ya sanya nufan sanka amma ni ba zan so a ce a yi da mamana ba. Qala sai manzon Allah yace walan nasu yuhibbuna qawla ummahatihim, yace haka sauran mutane ma ba sa so a yi da iyayensu. Wato nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna masa cewa wannan da yake so ya yi zina da ita, duk wanda zai yi zina da ita nan fa, in yanzu ba uwa ba ce gobe uwa ce, yadda baya so a yi da uwarsa to bai kamata yi da uwar wani ba. Yau da za a nuna wani mutum, a nuna maka shi misali, Allah ya kiyaye, a ce wannan ka gan shi, ya ce eh shi ne ya yi zina da mahaifiyarka lokacin tana budurwa, wallahi sai ka je ka bar ka raba shi da duniya saboda tsabar bukin ciki da zaka ci. To kar ka manta lokacin da kaje kake zina kai ma ka tuna wannan din fa da kake uwar wani ne wata rana, uwar wani ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace afatuhibbu liibnatik annabi yace kana so ayi zina da yarka qala la wallahi ya rasulullah ja'alani allah fidak yace a a qala sai manzon allah ya mutane ma ba sa so ayi zina da yayan su wannan da kake so kai zina da ita yar wani ne yadda baka so ayi zina da yarka kai zaka je da kai yar wani annabi sallallahu alaihi wasallama yace gaba da jan hankalinsa har yanzu afa annabi sallallahu alaihi wasallama yace walan nasu yuhibbuhu li akhawatihim haka nan manzo allah sallallahu alaihi wasallama yace haka sauran mutane ma ba sa so ayi da yan uwansu har yanzu manzo allah sallallahu alaihi wasallama yace afa tuhibbuhu li ammatik kana so ayi da gwaggwanka duk yana cewa a a yana ce masa to haka sauran mutane ma ba sa so haka nan manzon allah yace kana so ayi da kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka kana so yace a a ya ma'aikin allah yace walan nasu yaqulu li khalatihi haka nan sauran mutane ma ba sa so ayi da umomin su annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora hannunsa akan wannan matashi fa wada'a yadahu alayhi sai manzon allah ya dora masa hannu yana allahumma ighfir dhanba wa tahhir qalba wa hassin farja manzon allah yana masa addu'a yace allah ka gafarta masa zanubinsa allah ka tsarkake masa zuciya ya allah ka tsare masa al'auransa wala falam yakun ba'da zalika alfata yaltafitu ila shay mai riwaya yace wallahi tun daga addu'an nan da manzon allah yayi da wa'azin nan da yayi wannan matashin matashin bai taba wayoyin wani abu shi a wurin sa ba kun ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana anan shine wato lokacin da zaka yi zina allah ya kiyaye ka rika tuna cewa duk yadda aka yi dai wannan matar tana da yan uwa tana da iyaye tana da yayo ko tana da ganne tana da gwaggwani ko tana da bafani kowa baya so ayi da nasa yadda baka so ayi da naka to haka su ma mutane ba su so ayi da nasu dan me zaka je ka tozarta musu mutuncin su wannan dai yana daga cikin abin da ke nuna munin zina yana nuna cewa wato wata bakar al'ada ce wata bakar dabi'a ce a ce a samu mutum mazinaci Allah ka tsare mu yana daga cikin babban bala'i da babban musiba yau da ya zama ruwan dare abun matasa da an san karuwai an san wurin zaman su in kana son karuwa to zaka je gidan karuwai ne kai zina duk wanda aka gaishe yana zuwa gidan karuwai to an san dama wannan layin sa ne matar da ta je ta kafa teburi a gidan karuwai an san dama aikin ta ce amma yau saboda lalacewa da Allah madaukaki ya tarba al'ummar mu da zuwan social media galibi zaka samu mata suna kwana a gidan iyayen su ne amma suna zina suna kwana a gidan iyayen su amma suna zina jannata ta zama ruwan dare ta zama abu mai sauki saboda yanda ya da tsaraici yayyawa tsaraici ko ina zaka rinka shiga social media kana ganin yanda ake kallon tsaraici har mata suna raba lambobin wayoyin su suna neman mai zina da su saboda lalacewa da kuma Allah ka tsare mu wannan lokacin ba lokacin da mutum ya kamata ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki da zina kamar wannan zamanin babu lokacin da ya zama lokacin da ya zama al'amari ne mai wahala tsiran mutum daga irin wannan abun sai da addu'a da neman tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa matasa duk wanda ya samu dan dama-dama to ya samu ya aure maganin zina mafi girma wallahi shi ne aure shi yasa annabi baka da wata hanya da za ta magance maka wannan matsalar ka fita abun mamaki ne wani lokacin zaka ga matasa wanda suka lalace kudin da suke kashewa a mata kudin ya kai a ce sun rige mata amma suna jin tsoron gida wai wahala ne in kai aure zaka shiga matsala dan haka shi gare ya bari ya ta kashe kudin sa matan banza karuwai akan titi ya ta kashe musu kudi amma shi yana ganin in ya aure zai shiga cikin wahala alhali wahala kuma yana cikin ta to Allah madaukakin sarki saboda ya nuna mana munin zina bai ce kada a yi ba sai ya ce wala taqrabu zina kada ku kusace ta ma kusantanta makarai kusantan zina dukkan wani abin da zai ji hankalinka zuwa ga kai sha'awar yin zina to kusantar zina ne duk abin da zai kai ka zuwa ga kai sha'awar zina to kusantar ce zuwa ga zina shi yasa harkar social media nan yau ta zama hanya ce da yawa ta kusantar zina saboda duk wata magana ta baza duk wani hoto na baza duk wani video na baza zaka ga ana yi tsakanin maza da mata ana turawa mace har takan iya daukan tsaraicinta ta yi bidiyon tsaraicin da turawa wata shi ma yi bidiyon tsaraicin sai turawa wata kaga in dai aka ce wannan irin communication din yana faruwa tsakanin namiji da mace to ka san dole in ba sa akai ba can kai zuwa ga zina can kai zuwa ga zina ku duba fa saboda tsare mu daga zina da addinin mu yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi kada mutum ya kadaita da wani mata la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma abi mahra kada su kadaita daga ita sai shi haka manzo Allah yace saboda ba yanda za a yi kadaita tsakanin mata da miji mace da namiji face shaytan ne na uku illa kana shaytanu thalithuhuma idan dai aka kadaita tsakanin namiji da mace su kadai aure to shaytan ne na uku su to kaga yau kadaicin da ake yi ba wai zai zo bane gurin da take ko ta je gun da yake ba yana ɗakin sa tana ɗakin ta amma sun kadaita ba wanda yake ganin sa sai Allah ta tura masa ya tura mata ta tura masa ya tura mata duk wanda ya bude kofar wannan irin chatting din da mata to ya bude kofar sa kansa na ya bude wa kansa kofar sa zina shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar manzo Allah yace idanuwa ma suna yin zina zinan su shine kallo kallon da mutum yake yi kallace kallacen tsaraicin mata ko ya rinka cacin da wasu mata suna kawo masa suna nuna masa tsaraici suna bayyana tsarara suna dauka masa hotuna yana gani wannan zinan ido kenan inji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka kunnuwa suna zina su ma zinan su shine jin abin da Allah madaukaki ya hana ka ji dangane da mu'amalar namiji da mata duk lokacin da za ta rinka gaya maka maganganu a waya kai ma kana gaya mata maganganu na fasa na lalacewa to kunnan ka yana zina haka kunnan ta yana zina wal fardu yusaddiqu zalika aw yukadhibu annabi sallallahu alaihi wasallama yace karshe dai al'aura ita take gaskatawa ko ta karyatawa karshen abin da shine akai zuwa ga me zuwa ga kusantar juna to jama'a irin wannan zamanin wajibi ne mu yi kiyamul layl wa kanmu mu ta katsantsan wajen mu'amalar da muke yi da waya saboda kar mu fada cikin abin da Allah subhanahu wataala ya nawa Allah madaukakin sarki sai yace wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq kada ku kashe rai allati haramallahu wanda Allah ya haramta a kashe illa bil haqq sai saboda gaskiya rai wanda Allah madaukaki ya haramta a kashe wato rai wanda take ma'suma ko dai ran mu'mini ko kuma ran kafirin da aka kulle yarjejeniyar amana da shi waɗannan duka rayuka ne a shari'ar musulunci baya halatta ka zubar da su illa bil haqq sai dai idan akan abu ne na gaskiya abu na gaskiyan kuma shari'ar musulunci ta tantance shi ya zo cikin ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce la ya'illu damu mar'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bihi da salatin baya halatta a zubar da jinin musulmi wanda yake la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallama illa bi ihda thalathin sai da ɗayan abubuwa guda uku an-nafsu bin nafs duk wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya kashe wani to wannan jinin sa in an kashe shi ne akan gaskiya wazanil muhsan ko al-muhsin mazinaci al-muhsin katangakke wato mazinacin da yayi taba yin ingantaccen aure shi ma idan yayi zina a musulunci hukuncin sa kisa wa tariku lidini al-mufariqu lil jama'a haka nan kuma mutumin da ya shiga musulunci amma sai zo ya bari yayi ridda, to shi ma hukuncinsa shine a kashe shi. Duka waɗannan guda uku a musulunci sun cancanta a kashe su, sai dai ba ni ne mai kashewa ba, ba kai ne mai kashewa ba, ba ga maganin mutane da suke kashewa ba. Addinin musulunci bai taɓa yarda ya bar doka akan hannun ɗaiɗaikun mutane ba, saboda tabargaza za ta yi yawa. Tabargaza za ta yi yawa idan aka bar doka a hannun mutane, kai za ka zo wani mutum tsakaninku da shi akwai rigima, ka rasa yadda za ka yi da shi, kawai sai ka je gaba dare ka kashe shi, sai ka ce ai yayi kaza ne, ai yayi kaza ne, sai ka faɗi wani laifi, sai ka faɗi kamar labarin wani ɗan ashaba da aka bayar a labari na wanda ya bada labarin da kansa. Ɗan ashaba ne ya ɗauko jami'in tsaro a mashin, kuma jami'an tsaro roƙonsa ya yi, ya ce ka taimaka min, ba da da kuɗi zan tafi station, zan je wajen aiki na, taimaka min ka kai ni, ya ce to shi kenan mu je. Suna tafiya suna tadi, ɗan ashaba yana ce masa na ji ma an ce za a fara kaman mashina marasa lamba, ya ce eh gaskiya ne lallai an ce za a fara kaman mashin wanda ba su da lamba, ya ce gashi ba ni da lamba, ya ce ya kamata kai ƙoƙari kai, lallai za a fara kame. Sai da suka yi kusan zuwa ma'aikatarsa, sai ya tsaye da shi, ya tsaya yana sauka kawai sai ya kama shi, ya ce wani kama ka baka da nan ba, taimakonsa bai ɗauko shi ko bai kama shi a can ba, sai da ya kawo shi, ya ce shi ne abin duniya ya ishe ni, baƙin ciki na rasa ma yadda zan yi, mai zan yi wa wannan mutumin ne, ya ce kawai. Sai wani tunani zo mun, Allah ya taimake ni yana da ƙarfi, kawai ya kwashi jami'in tsaron nan sama ya zuba shi a ƙasa ya taka shi, mutane suka yi wuce aka ce lafiya, yace annabi ya zaga, kawai mutane sai suka rufa shi aka ce ai zaki, kowa ya zaci annabi ya zaga, sai ya ci gaba shi ma. Ana cikin wannan hayaniyar kawai shi koyi sulale ya ɗauke mashin nan sai gudu. To kaga idan aka bar doka a hannun mutane, yanzu wani in kuka yi rigima da shi ya rasa yadda zai yi da kai, kawai sai ya zo sare maka kai ya ce ai ka zagi annabi ne, wani sai ya zo kawai ya datse maka hannu ya ce sata kai. To shi yasa shari'ar musulunci ba ta taɓa barin doka a hannun mutane ba. Duk wani malami da zai maka hamasa ya zuga ka akan aje ai aika a kashe wani saboda yayi laifi, wallahi ka kiyaye. Addinin musulunci bai da mutane su zauna fawza, su zauna ba kangaro ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma ba lasisi ne aka baka na ka je ka kashe wani ba, dole ne shari'a sai ta yi bincike na gaskiya akan abu, saboda hadarin kisan kai yana da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wai lazawalud dunya inda Allah ahwanu min qatl muslim, lazawalud dunya, bushewar duniya a wajen Allah ta fi sauki min iraqati damin mri'in muslimin, akan zubar da jinin musulmi guda daya. To kaga bai kamata ka jefa kanka cikin rudani irin yadda ake rudanin nan, kawai a zo a tai a ce ihu a ce wani yayi kaza shikenan, kai ma ka je ka shiga cikin rubutu ka zo ai ko barawo ne aka kama kai, kar ka je inda zaka je ana duka ana kokarin a kashe mutum baka da tabbacin ma cewa lalle wannan mutumin sata yayi, haka da wani tabbacin wani mari yayi ya maru wani ya gudu, ɗayan ya ga ya rasa yadda zai iya rama sai ya ce barawo, da ya fara masa ihun barawo kawai mutane suka tare suka dinga dukansa, sauraka nan a kashe shi ana cewa barawo ne, alhali ba barawo ba ne. Kaga irin wannan da yawa yana faruwa, kai tafi ka shiga rikici ba tare da ka san me yake ba. To da ka ba ruwanka, idan mutum ya yi laifin da ya cancanci kisa, in ba a kashe shi ba, kai Allah ba zai tambaye ka ba, Allah zai tambaye ka, Allah ba zai tambaye ka ba. To Allah madaukakin sarki yace wala taqtulun nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi, kada ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe bil haqqi illa bil haqqi, sai akan gaskiya ne, in ta yi laifi to a kai ta wajen shari'a a hukunta ta a kashe ta. sai Allah ya ce wa man qutila mazluman, wanda aka kashe shi mazluman bisa zalunci, aka zalunce shi aka kashe shi, faqad ja'anna li walihi sultana, to mun ba da dama li walihi ga waliyinsa ya bibiyi al'amarinsa dan ya dauki bansa. Anan Allah subhanahu wa ta'ala da yace faqad ja'anna li walihi sultana, mun ba wa waliyinsa hujja. Malamai sun bambanta wajen me ake nufi da wannan hujjar da Allah madaukakin sarki yace ya bashi, menene sultan da ake nufi anan? Shine wasu suka ce hujja, an bashi hujjar da zai bibiya ya dauki fansar abin da aka yi masa. Wasu suka ce sultan ana nufin yana da zabi ko dai alƙawari, wato aiki sace wanda aka yi kisan kai gare shi, to ya je ya nemi shi ma a kashe wanda ya kashe masa nasa, ko kuma ya je ya nemi diyya, idan ya yafe kisa sai ya karbi diyya. Duk wannan sultan ne an bashi dama, ko kuma ma ya yafe gaba daya, babu kisan kuma babu diyya. Wanda aka yi musu kisa na ganganci asali sun cancanci su ce sai an dauki mataki, sai an raba musu. Idan ba su yafe ba, magada suka ce sai an kashe mutum, to sai an kashe shi ko dan waye. Wannan shine dokar addinin musulunci. A addinin musulunci ba a ganin dan wane ne ya kisa sai a kyale shi a daga masa kafa, a'a ba a haka. Addinin musulunci dole ne idan mutum yayi hukunci ko shi waye aka kashe shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara zuwa ga wannan dan ya nuna cewa addinin musulunci shi ana buƙatar ne ayi adalci a cikin sa. Duk lokacin da al'umma take so ta zauna lafiya sai ana adalci, duk wanda ya laifi a hukunta shi. Lokacin da al-makhzumiyya ta yi sata kuma ta tabbata ta yi satar, za a yanke mata hannu. Wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya kamata a je a nemi alfarma a kyale makhzumiyya, kana yanke mata hannun nan? Sai suka ce to ai in dai kuna so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari kar a kashe ta, a kar a yanke mata hannu, to wannan sai dai a samu Usamatu dan Zaid, shine al-Hibb ibn al-Hibb, shine wanda manzon Allah yake son sai yake son babansa, saboda son da Annabi yake masa ana ganin in yi masa magana zai kalle shi. Usamatu dan Zaid aka zuzzuga shi zai ya dauke shi ya tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama, wai yana neman gaili a sake makhzumiya kar a yanke mata hannu. Manzon Allah ya fushi yace ya Usama a tashfa'u fi haddin min hududillah, yanzu cikin haddin Allah ne kake neman beli? Cikin haddin da Allah ne yace ayi shine kake neman a kyale ta kar ayi mata? Yace wa ayyullahi law anna fatimata bint muhammad qata'at sarqat la qata'tu yadaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantsa da Allah, inda Fatima ce yar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta yi sata, yace wallahi sai na yanke mata, wallahi sai na yanke mata hakan. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace. To shine anan Allah madaukakin sarki yake to an bashi dama, faqad ja'alna li walihi sultanan amma fa la yusrif fil qatl, to amma kar ya wuce iyaka shi ma wajen kisan, wajen daukan fansan kar ya wuce iyaka. Larabawa suna da wata al'ada, idan aka kashe muku wani daga cikinku, to kuna ganin daukan fansa, ba ku dauki fansa ba dole sai kun rama abin da fiye da abin da aka yi muku. Wasu sai su ce to sai an nemi wanda ya fi shi daraja a cikin familin wanda aka kashe din, wanda aka kashe musun sai an samu wanda ya fi shi a cikin wancan kabilar sai aka kashe shi. In aka kashe kasa da shi ko daidai da shi ai ba rama ba. Ko kuma ma su ce sai an kashe fiye da mutum ɗaya a kansa, to duka Allah madaukakin sarki ya hana. Shine malamai suka ce yana cikin faɗin Allah madaukakin sarki fala yusrif fil qatl, kada ya wuce iyaka wajen kisan. Shi yasa wasu malamai suka ce al israfu fil qatl, wuce iyaka wajen kisan shine ka kashe wanda ba shi ya kisa ba, ko kuma ka zaɓi wani wanda ya fi shi daraja ka kashe, ko ka kashe fiye da ɗaya akan wanda aka kashe, ko kuma al-mufla abinda Larabawa suke wai bayan an kisan sai a yayyanka naman jikin mutum, a yi masa gunduwa a sassara shi don wulakanta shi bayan ya mutu. To duk wannan yana daga cikin al-israfu fil qatl. Wasu ba malamai suka ce abinda ake nufi da fala yusrifu fil qatl shine wato kada wanda ba shine shugaba ba ya dauki hukunci a hannunsa, wato wanda ba shine shugaba ba an ya tawallaha bi nafsihi duna sultan, mutum ya dauki nauyin daukan fansar da kansa ba shugabanni ba, suka ce wannan yana cikin falaisul filqat. Allah madaukaki ya hana, dan haka an hana mai kisa yayi kisa, sannan an hana wanda aka yi masa kisa shi ma ya wuce iyaka, a'a ya bi kadu ya bi salsala ya bi bahafi, amma kada a wuce iyaka wajen daukan mataki. Allah madaukakin sarki ya ce fala yusrifu fil qatl innahu kana mansura. Fadin Allah madaukakin sarki fala yusrif, kamar yadda azan mai karanta haka, wasu daga cikin malamai makaranta suka karanta fala yusrifu fil qatl, amma a cikin makaranta akwai wanda ya karanta fala tusrif fil qatl, haka ibnu amir ibn abu amr al-basri haka ya karanta, ibnu amir al-shami abu ibnu amir al-shami haka ya karanta fala tusrif fil qatl innahu kana mansura. To fala tusrif, sai wasu malamai suka ce ana magana ne da kai mai daukan fansa, fala tusrif fil qatl, kada ka wuce iyaka wajen daukan fansan da zaka yi. Sai Allah ya ce innahu kana mansura, innahu dinnan dhamirin yana komawa zuwa ga waliyi da aka ce fadanta annali walihi sultanan, mun sanya wa majibincin lamarinsa dama. To sai Allah madaukakin sarki ya ce innahu kana mansuran, lallai mansuran shi abin taimako ne, wato duk wanda aka yi masa irin wannan aka yi masa wato aka kashe nasa, to Allah madaukakin sarki zai taimake shi. Innahu kana mansura yana daga cikin wannan aya, tana daga cikin ayar da Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu da Nana Aisha radiyallahu anha suka kafa hujja lokacin da aka kashe Sayyidina Uthman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu, suka ce su waliyansa ne kuma Allah madaukakin sarki ya ce zai taimake su, domin Allah ya ce faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, duk wanda aka kashe masa nasa to an bashi dama ya bibi hanyar da zai dauki fansa, amma kada ya wuce iyaka kuma Allah zai taimake shi. Dan haka suka ce su waliyan Uthman dan Affan ne, domin Uthman dan Affan daga Banu Umayya yake, haka kuma shi ma Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu ta'ala daga Banu Umayya ne, yace dan haka shi waliyinsa ne, dan haka zai dauki mataki kuma Allah zai taimake shi. Abun mamaki Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu lokacin da Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu ya shiga wannan wato wannan neman jini na Uthman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu, Abdullahi dan Abbas karkashin wannan ayar yake cewa lallai Allah madaukakin sarki zai taimaki Sayyidina Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, saboda Allah madaukakin sarki ya ce faqad ja'alna li walihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yace ni abin da nake fahimta dangane da wannan yana nuna fa Muawiya Allah madaukakin sarki zai bashi shugabanci, zai mulki mutane, saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ba da hujja ga duk wanda aka yi masa irin wannan kuma Allah zai taimake shi. Kuma haka ya faru. Muawiya radiyallahu ta'ala anhu lokacin yana gwamna a yankin Sham, a lokacin Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala yana gwamnan tun lokacin Sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala, tun a lokacin yana gwamna har kuma Sayyidina Uthman ya zama khalifa din yana gwamna a yankin Sham, ya zama da cewa mutum ne wanda yake shugabanci, har ma da yawa daga cikin magabata suna cewa in dai zan durutun shugabanci ne, hatta al-khulafa'ur rashiduna Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali dukkansu in dai iya shugabanci ne ba su kai Muawiya ba, sun fi shi daraja, sun fi shi falalla, sun fi shi ɗaukaka, suna gaba da shi a gun Allah madaukakin sarki da nassosin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma in dai iya shugabanci ne ya fi sayawa. Wannan kuma wata falalla ce ta Allah madaukakin sarki, za a ga wani ya fi nagarta amma kuma wani ya fi shugabanci. To saboda iya shugabancin da yake da shi, mutanen Sham sun ba shi haɗin kai, iya haɗin kai. Dan haka lokacin da aka kashe Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu, akai mubaya'a wa Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, shi Muawiya radiyallahu anhu sai ya ce shi yana ganin abin da ya fara, abin da ya kamata Sayyidina Ali ya fara yi shine ya binciko waɗanda suka kashe sayyidina Uthman ya hukunta su. Shi kuma sayyidina Ali yana ganin cewa gaskiya yanzu akwai kura da yawa, akwai rikici da yawa, rudani yayi yawa yanzu. A bari kura ta laba a hankali, sai a binciko waɗanda suka yi wannan laifin a hukunta su. Shine kadai sabanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya. Amma sayyidina Muawiya bai taba da'awar cewa wai sayyidina Ali bai cancanci ya zama khalifa ba, ko sayyidina Ali bai kai shi ba, ko bai fi shi daraja ba, bai taba wannan da'awar ba. Amma shi yana ganin cewa ga abin da ya dace a yi. Wannan kuma shine fahimtar nan Aisha radiyallahu anha. Shine fahimtar ta, ita ma tana ganin abin da ya kamata a yi kenan. Kuma duk wannan shi kawo rikici. Dukkan su ba wanda yin ai fada. Shi dai Muawiya ya ja daga akan cewa dole fa a tsaya a bincika. A binciko waɗanda suka kashe jinin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala. Kuma dalilai sun nuna cewa galibin waɗanda suka yi kisan sun haɗe da rundunar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala. Saboda haka sai sayyidina Ali yana ganin cewa rikici ne mai yawa ne za a taso da shi. A daidai wannan gabar yanzu a ce za a yi binciken. A bari a cikin hikima a binciko. Shi yasa aka ba da gaskiya wa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala akan sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala. Kowannen su ijtihadi ne, mujtahidi ne kowanne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi ijtihadi, malamin da yayi ijtihadi yayi kuskure zai samu lada daya, wanda yayi ijtihadi yayi kuskure zai samu lada biyu, wanda yayi daidai zai samu lada biyu, wanda yayi kuskure zai samu lada daya. To wannan shine kawo da yake a cikin rundunar ta sayyidina Ali radiyallahu ta'ala akwai masu laifin. Duk inda aka zo a sasanta abun sai su tada hayaki, sai su hana asasanta. Duk inda aka zo a yi sulhu sai su warga da sulhun, saboda suna ganin in an yi sulhu to za a kawo su a yi musu hukunci. Wannan shine abin da ya kawo har ya kai ga rundunar na Aisha radiyallahu anha da Sayyidina Ali, wasu daga ciki suna lababawa su kai hari dan a ɗauka cewa wancan ɓangaren ne suka kai wancan ɓangaren hari. Ku ne fa kuna tafiya tare da mutane, ga mutanen nan wurin, ga mutanen nan wurin, mutanen musta'e da mutanen mustafi misali. Amma mutanen musta'e a cikin sun fa wasu sai su tashi sai su kawo hari wa kansu. In sun kawo hari wa kansu, me za a yi tsammani? Za a yi tsammanin waɗancan abokan hamayya ne suka kawo hari. Alhali daga cikin ku ne kuka kawo harin dan rigimar kar ta tsaya. Duk an yi ta yin wannan abu. To kaga ƙarshe abinda Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yayi istinbati a cikin wannan ayar, yace shi yana fahimtar cewa Allah madaukakin sarki zai ba Muawiya radiyallahu ta'ala anhu dama har yayi shugabanci akan mutane, saboda wannan aikin da ya dauko na neman jin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin abinda Allah madaukake cewa man qutila mazluman faqad ja'alna li wajhi sultanan fa laysa fil qatl innahu kana mansura. Na'am.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا.
Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wala taqrabu malal yatim, kada ku kusaci dukiyar maraya, illa billati hi ahsanu, sai dai ta hanyar da tafi dacewa, hatta ya bulga shudda har sai ya kai karfinsa. Wa awfu bil ahdi, ku cika alkawari, innal ahda kana mas'ula, lalle alkawari abin tambaya ne. Wa awful kaila, kuma ku cika ma'auni, idza kiltum, idan kun yi au. Wazinu bil qisqasil mustaqim, kuma ku yi au da ma'auni madaidaici. Zalika khayrun, wannan shine abin da yafi alheri. Wa ahsanu ta'wila, kuma shine abin da yafi kyakkyawar makoma. Allah madaukakin sarki har yanzu yana ci gaba da ba da umarnin abubuwan da bai yadda a yi ba, kamar dai har yanzu atafi ne akan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya, ai wa qada rabbuka alla taqrabu malal yatim, ubangijinka yayi umarni kada ku kusanci dukiyar maraya, illa billati hi ahsan, sai ta hanyar da ta dace. Anan ma zan fahimci Allah madaukakin sarki da yace kada a kusanta wato ana nufin cewa kusanta ta hanyar barna, domin ya ce illa billati hiya asalu, ashe za a iya ma ɗaukan dukiyar a yi abin da ya dace da ita ta hanyar da ba a so shi ne hanyar da ba ta dace ba. Dukiyar maraya tana daga cikin dukiya mai hadari da Allah madaukakin sarki bai yarda a taɓa ta ba. Allah madaukakin sarki ya hana a taɓa dukiyar kowa in ba ta hanyar da wato idadin rai ba, in ba da yardan mutum ba. Ba ma tana daga cikin dukiyar da tafi tsami, tafi tsanani, dukiyar maraya. Saboda maraya abin tausayi ne, abin a tallafa masa ne, wanda yake da rauni sannan kuma a ci shi za a zalunta. Ka san zalunci duk zalunci ne, amma zaluncin da ya fi ƙazanta shi ne zalunta mai rauni. Yanzu ka ga wani mutum miloniya ne, sai ka cuce shi 100,000, za a ga cewa lallai cutarsa kai, ko ba ka kyauta ba. Amma ba kaman mutumin da iya jarinsa na kasuwa 100,000 da kuma ka cuce shi 100,000 ba. Ai, ba dai ba ne, ga shi da can 100,000 nan 100,000, amma saboda wannan mai rauni ne, wancan kuma mai ƙarfi. To, maraya wanda yake mai rauni ya rasa hanyar da Allah Maɗaukaki ya tsara ta zama sababin da yake sa a tallafi mutum su ne iyaye, amma ya rasa. Kuma a wannan lokacin a ce dukiyar da aka bar masa a ce an ci, wannan zaluncin ya yi girma. Shi yasa Allah Maɗaukakin sarki bai ce wala ta'kulu malal yatimi ba, sai ya ce wala taqrabu malal, kar ku kusance ta ba. Duk hanyar da kuka san cewa za ta kai ku zuwa ga cin dukiyar maraya ba ta hanyar halal ba, to kar ku yi. Illa billati hiya ahsan, sai dai idan hanyar wato da za a kusanci dukiyar hanyar da za a gyara ta ne. Hanya wadda za a gyara ta shi ne zama da cewa an bar maka dukiyar a hannunka, kuma dukiyar idan aka ce za a bar ta ba a juya ta, to za ta ƙare. Ci kawai yake yi, ba a kasuwanci da ita, to za ta ƙare. Kafin ya girma ya mallaki hankalin kansa da zai iya nema, sai ya zama da cewa ba shi da komai. Ba irin wannan an baka dama ka ɗauki wannan dukiyar ka juya ta ta yadda za ka rinka samun wani abu kai ma, wanda za ka rinka in kai mabukaci ne ka rinka ɗaukan gwargwadon halin abin da za ka rinka wato biyan, wato kamar kana biyan kanka aiki akan abin da kake yi. Amma idan ba haka ba, bai halatta ba. A nan ɗin ma Allah Maɗaukakin sarki ya raba mutane kala biyu, akwai wanda shi mawadaci ne baya bukata. Allah ya ce wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, wanda yake mawadaci ne shi ya kame ya riga haɓaka dukiyar marayan, ba sai ya ci ba ya haƙura ya ɗauka sadaka yake yana taimakonsa. Amma wanda yake talaka ne falyakul bil ma'ruf, to shi ya rinka ci da kyautatawa, ya rinka ɗaukan ladansa na aiki yana yi. Allah Maɗaukakin sarki ya hana cin dukiyar maraya ta kowace irin dabara za ka yi, ta hanyar ka hada da naka ka cinye, ta hanyar ka cinye nasa shi kadai, ta hanyar ka yi kokari ka kashe dukiyar don kar ya girma. Duk hanyoyin da mutum zai bi ya ci, Allah Maɗaukaki ya hana, kamar yadda muka karanta a cikin suratul Nisa. Allah Maɗaukaki ya hana. To shine anan ma Allah Maɗaukakin sarki ke cewa wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashuddahu, har sai marayan ya kai karfinsa. Nan ba ana nufin cewa in ya kai karfin ka cinye bane, a'a, ma'ana ka tattala masa dukiyar har ya kai karfi a bashi kayan sa. Wato dai kamar fadin Allah Maɗaukakin sarki, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha
wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
قال الله ما دوكا كين سركي أنا يكي تيوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح جرب مرايو حتى إذا بلغوا النكاح هل سنسن إسا أولي ما ناسم بلغا فإن آنست منهم رشدا إذا كنتم كأي شريا سن جرمان سن بلغا كما سن يحنكلي لأنه من الله غياب لغا أما باشي لحنكلي فبدا لو جلوك أباشي بغا Allah madaukakin sarki ya ce bai arasu minhum rushdan fa dafa'u ilayhim amwalahum to ku ba su duke su wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku cinye dukiyar ta hanyar barnatarwa ko kuna gaggawa ku cinye kafin su girma man kana ganiyan falyasafif wanda yake mawadaci ne in yana juya dukiyar marayan ya hakura ya kame ba sai ya ci ba man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda kuma talakari to yace da ya kamata fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa'shidu alayhi Allah madaukakin sarki yace in za ku ba su dukiyar tasu da kofa shaida saboda kar azo ana rigima daga baya to kaga anan Allah madaukakin sai abin da yake nufi kenan ma'ana kada a cinye dukiyar a tattala musu har sai sun isa kin mallaki hankalin kansu sai a dauka a basu sai yace wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari alkawari tsakaninku da ubangiji ku cika alkawari tsakaninku da mutane ku cika malamai da yawa anan suka ce al'ahdu ya hada da duk wani umarce umarcen Allah da dukkan abin da Allah ya hana abin da Allah ya ce ku yi ku yi abin da Allah ya ce ku bari innahu kana innal ahda kana mas'ula domin duk yana daga cikin abin da za a tambaye mutum daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ƙara kawowa wani har yanzu umarni yace kuma ku cika ma'auni idza kiltum in za ku yi awo Al-kailu da al-waznu shi al-kailu ma'auni da ake na mudu shine ake ce da shi al-kailu shi kuma al-waznu shine ma'aunin da ake aunawa da sikeli to duka guda biyu Allah madaukakin sarki ya ce a cika su wa awful kaili idza kiltum kuma wazinu bil qisbas al-mustaqima in za ku yi awo na mudu ku cika awo sannan kuma in za ku yi awo na sikeli ma to ku yi awun da ma'auni almustaqimi wanda yake madaidaici kada ku sa ma'auni tauyayye lokacin da za ku auni dukiyar mutane ko ku sa ma'aunin da yake da ƙari lokacin da za ku auna agun su ku sa babba lokacin da za ku auna kuma ku sa ƙarami kamar yadda da yawa ƴan kasuwa suke yi za ka ga amudun su kala biyu ne su sun san kayan su kai ba za ka gane ba in zai auna maka daga nasa zai dauko wancan in ku kai ne zai auna abun ka sai dauko wancan saboda wancan ya fi wancan girma da haka in zai akwai kalmomi da yawa shi yasa za ka ga malamai suna sabani wai alqur'ani akwai kalmar da ba larabci ba ko babu wasu ce babu wasu ce akwai to a irin wannan yana daga cikin abin da yasa ake yin sabani wasu za su duba cewa asalin kalmar ba larabci ba ce sai su ce to akwai abin da ba larabci ba a qur'ani wasu a ce talata a ce laraba a ce alhamid da juma'a amma duk in ka duba waɗannan ranakun gaba ɗaya su larabci ne to tuntuni hausawa dama ba su da wasu kalmomi nasu ko kuwa ko kuma wa'incan din ne suka bata asabar kaga asabtu ne ba larabe sai bahaushe ya ɗauka sai ya ce asabar al'ahad sai ya ce lahadi al'ifnain sai ya ce litinin Al-Thulatha sai ce Talata, Al-Arbi'a Bahaushe sai ce Laraba, Al-Khamis Bahaushe sai ce Alhamis, ko? Al-Juma'a sai ce me? Juma'a. To shin Hausawa akwai kalmomin akwai sunayen ranaku na Hausa ko babu ko? Dan kaga har sunaye ake kishi ake cirowa daga cikin sunayen kalmomin Larabci wanda da asalin su Larabci ne. Kaga Alhamis sai a yi suna ya ce Lami wai daga Alhamis kenan matar da yarinyar da aka haife ta ran Alhamis in ba a zo a faɗi sunan sai a ce me sai a ce Lami wanda aka haife ta ran Litinin in ba a zo a faɗi sunan sai a ce me Altine wanda aka haife ta ran Lahadi sai a ce Lahadi kaga har sunaye ake ishtikaki daga cikin kalmar to irin wannan ne asalin kalmar suka ce rumanci ne amma larabawa sun areta ta koma larabci wasu suka ce a'a asalin ta dama larabci ne القسط وتو القسطاس daga القسط ne huwa al-adlu wato ma'auni na adalci shi ake nufi da shi suka ce kuma kalmar talarci ne Allah madaukakin sarki yace zalika khairu yin awu da ma'auni wanda yake wato yin au da cikawa da kuma yin au da sikeli mai kyau ba karkatacce ba ba lalatacce ba Allah madaukakin sarki ce zalika khairun wannan shine abin da yafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shine yafi kyan makoma wato yafi nema wa mutum makoma mai kyau a lahira abun mamaki ne galibi zaka ga mutanen da suke au suke tauye mudu zaka ga cewa ba za ka ga cewa wani a kasuwa saboda tsabar iya wannan tauye mudu sai ya yi kudi ba ba za ka gani ba tauye mudu ba sai ya yi kudi sai dai kara maka talauci amma kuma abin mamaki kaga mutane ba su daina ba ha inci kullun iri ba ruwa yake buhu ne zaka ga buhu ba amma sai aje a tsoma shi a ruwan zafi zai dauki mudu 80 amma aka tsora shi dai tasha shi a cikin ma'auni abin nan a cikin ruwan zafi sai ya matse sai ya dauki mudu 70 kai in ka ganshi dai gashi buhu har buhu lafiyayye kamfanin da ka sani ne gashi nan amma ya sha ruwan zafi ne in ka je ka auna shi ka samu mudu 70 shi yana ganin da wannan goma goman da haka zai ga kudi Allah ya sauƙaƙa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga aikata dukkan abin da ba ya so mu aikata Allah ya tsare harshen mu daga fatan abin da bai yadda ba ya tsare hannayen mu daga aikata abin da bai yadda ba ya tsare kafafun mu daga zuwa wurin da bai yadda mu je ba Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan addinin musulunci da imani har mu koma zuwa gare ka duk abin da baka so Allah kar ka ba mu ikon aikatawa abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukaki ya rabe mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا جميع طاعاتنا اللهم تقبل جميع صالح أعمالنا اللهم تقبل جميع صالح أعمالنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.